إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا أمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة كل ساكة سادوة أولا يمجي نرامة السنم أولا مثلا شيء البركة مثلا شيخ الهج محمد الجميع أنا جنبو ورش أشكين غريم هجي بولي تجاه البرنو أيو أشرين دفقي جوات الرمضان في جرم من صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تبقوا لنايا لتريه كده ثلاثين لنايا وانا كما يجو دي جي شدا جوات الترى ميلادية تبقوا ديو دبوما أولا مجال السيمة البركة عند مكي تفسيرا القرآن بالجلمة وانا منا بشكين تفسير سورة الحجر وانا كما وانا انتا شيرانا تكريشي أولا مجال البركة أولا مجال السيمة دمك إيه تفسيرا القرآن لك فرقا سورة إبراهيم زوا وانا رانا الله مرحبا لا متاجر آية كما نندترى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل إني أنا النذير المبين، كما الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
نعم، الله يجي وقل إني أنا النذير المبين، كشي لديني نيني من فرقتين ومن بيّن فرقتين، كما أنزلنا على المقتسمين كما رينا متسوكر دا أذاب مؤكم ما سكر كتاوى وقم على المقتسمين أكم ما سلن لنزوى الذين جعلوا القرآن عظيم وأن سكر كركة القرآن كشي كشي، فوربك تنارا إلى أبنجدنك لنسألنهم أجمعين للي تبجه كيكا تيمن يموس تنبيع غبانيا عما كانوا يعملون لمدى أبنت سكتاً جيسنا أي كتاوة. باية الله مأوك سنسلكي يا فتا يا فتا من إلم بيوالي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تاء القرآن وسيسكي ثمد قوة إلم بيوان الله مأوك سنسلكي يدون في فنسا هو أبنت في تاجد الشيامة فللا لسناء القرآن وأن فللا zaka sa ya kasance ba zai zira ido ga abinda Allah madaukakin sarki ya ba ma wasu masu holewa da jaddadi a nan duniya ba, domin shi da ya tsare da kowa. Sai kuma Allah madaukakin sarki yake umartar sa da ya ga wa mutane cewa shi mai gargadi ne kuma bai bayyana gargadi, shi mai gargadi ne ga mutane game da azabar Allah mai kuma bayyana wannan gargadin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da irin wannan gargadin bisa ga al'ummomin da suka gabace shi. Daga ciki akwai al'ummomin da Allah ya labarta masa labarinsu a cikin wannan sura, da yadda Allah madaukakin sarki ya yi na halakar da su yayin da suka bijire wa annabawansu. Allah ya ce wa qul inni ana an-nadhirul mubin, kace lalle ni ne mai gargadi kuma mai bayyana gargadin. wato annabi sallallahu alaihi wa sallam mai gargadi ne yana gargadin bayi game da su bi umarnin Allah domin rashin bin umarnin Allah zai jawo musu azabar Allah yana gargadin bayi da su bar sabawa Allah su bar aikata abinda Allah ya ce a aikata domin aikata abinda Allah ya ce a aikata wato su bar aikata abinda Allah ya haramta aikatawa domin aikata abinda Allah ya haramta zai jawo musu fushin Allah yana yin wannan gargadin kamar yadda yazo a cikin sahihain hadisin Abu Musa al-Ash'ari annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ma basali wa basalu ma ba'athani Allahu bihi kamathali rajulin ata qawmahu fa qala ya qawmi inni ra'aytu al-jaysha bi'aini wa inni ana an-nadhirul 'ulya فالنجاء النجاء فأطاءه طاعفة من قومه فأذلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبهم طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فسبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق النبي صلى الله عليه وسلم يجي لتالينا da misalin abinda Allah ya aiko ni da shi kamar misalin mutum ne da ya zo ya samu wasu mutane ya ce ya ku waɗannan mutane ni na ga runduna masu kawo muku hari da idanuwa na waɗannan na gansu da idona don haka ni bai muku gargaɗi ne kamar yadda wanda yake yi wa mutanensa gargaɗin haɗarin da zai fuskance su wanda saboda tsorata da razana har ya fito tsirara bai ma tsaya ya sa kaya a jikinsa ba to ni mai muku irin wannan gargaɗin ne na gaggawa fannaja an naja kowa ya tsira da kansa kowa ya tsira da kansa sai ya zama wasu mutane sun masa da'a sun tashi cikin dare sun haɗa kayayyakinsu sun kama hanya cikin sauƙi Allah madaukakin sarki ya tsira da su wasu kuma suka ƙaryata wannan mai gargaɗin suka ƙaryata wannan mai faɗakarwar suka wayi gari a gurinsu ba inda suka motsa wannan runduna ta kawo musu hari ta halaka su sai kace-kace da su manzo Allah ya ce to wannan shine misali na wanda duk ya bi ni ya bi abinda na zo da shi to shine zai tsira wanda kuma ya ƙaryata ni ya saba wa abinda na zo da shi ya ƙaryata abinda na zo da shi na gaskiya to wannan shine zai halaka annabi sallallahu alaihi wasallam shine an-nadhirul mubin mai bayyana gargaɗi din ma'ana yana fitowa ya yi shi ƙarara ba a koye yake yin shi ba a bayyane sannan kuma gargaɗi ne wanda yake tattare da hujjoji bayyanannu hujjoji gamsassu isassu Allah ya ce kama anzalna 'alal muqtasimina kamar yadda muka saukar ga waɗanda suke masu karkatawa al muqtasimina malamai sun yi sabani wajen bayyana ma'anar al muqtasimuna wasu suka ce al-muqtasimuna masu rantsuwa ake nufi ana kuma nufin mutanen annabi salihu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana wa kana fil madinati tis'atu rahtin yusiduna fil ardi wa la yuslihun qalu tafasamu billahi la nubayyitannahu wa ahlihi wannan rantsuwa da suka yi ita ce Allah ya yi kiran su da sunanta wato suka yi rantsuwa su tara din nan masu barna a doron kasa ba sa son gyara ba sa son zaman lafiya suka yi rantsuwa lanu bayyitannahu wa ahlihi lalle za mu aukawa annabi salihu za mu auka masa shi da iyalansa mu karkashe su man lana kullana li walihi ma shahidna ma hadika ahli wa inna la sadiqun da safin mu tashi mu ce mu ba mu san waye kashe shi ba saboda haka mu masu gaskiya ne don haka wasu malamai suka fassara wannan al-muqtasimina da cewa ana nufin mutanen annabi salihu su ne wanda suka yi rantsuwa cewa za su halaka shi mujahid yana daga cikin waɗanda suka yi wannan fassara wasu kuma suka ce al-muqtasimun ana nufin kafiran ƙurayshawa waɗanda suka riƙa yin rantsuwa wajen ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa sallam wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut suna rantsuwa iya rantsuwarsu suna rantsuwa tukuru cewa Allah ba zai tasar da wanda ya mutu ba kamar a cikin surar da ta gabata awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal ba kun yi tarantsa ba cewa ku ba za ku gushe ba ba za ku abin nan ba za ku bar duniya ba ko kuma inda Allah yake cewa haula'il ladina aqsamu haula'il ladina aqsamtum la yanaluhum Allahu birahmatin wadannan sune wadanda kuka rika rantsuwa cewa rahmar Allah ba za ta same su ba to wadannan sune wadanda suka kareta a cikin sallar salama duk sallar za su kareta shi akan wata wani lamari to sai sun yi rantsuwa akan wannan to shine Allah ya kirawo su masu rantsuwa wasu kuma suka ce ana nufin wato larabawan abin nan Quraishawa waɗanda suka ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma al-muqtasimin anan ba rantsuwa ake nufi ba al-muqtasimin ana nufin masu karkatawa waɗanda suka karkata ra'ayinsu game da Al-Qur'ani wasu su ce Annabi sallallahu alaihi wasallam matsafi ne wani lokaci su ce mai taɓin hankali ne wani lokaci kuma su ce boka ne wani lokaci su ce mawaki ne wani lokaci su ce abin da yake faɗa a tasirin awwali wato tasuniyoyin mutanen farko ne wannan kuma abu ne da ya faru lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo yana karanta Alkur'ani suka kasa hada bakin su game da abin da za su kushe Alkur'ani da shi wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza karshe Al-Walid ibn Mughira ya tara su yace to yana ganin ya kamata idan lokacin hajji ya matso alhazai suka fara zuwa to ya kamata mu rarrabu kofofin shigowa maka ko ina a samu wani wakili namu wanda zai tsaya yana gargadin mutane game da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gargadin su cewa idan sun shigo fa akwai wani yana nan ya bayyana yana da awar shi Annabi ne saboda haka sai suka karkasu su wajen 16 kowa ya tsaya a wani gwadame da ya san cewa alhazai yana shigowa ta nan wani ya ce ai kan ku yarda da wannan da za ku iske a Makka yana cewa shi Annabi ne kan ku yarda da shi boka ne wani ya ce matsafi ne wani ya ce mawaki ne wani ya ce mai taɓin hankali ne wani ya ce asatirul awwali wato kowa ya zaɓi wata sifa mummuna ya jingina Annabi sallallahu alaihi wasallam gare ta to shine waɗannan su ne masu karkatawa wato sun karkata ra'ayinsu game da Annabi sallallahu alaihi wasallam al-muqtasimin ana nufin masu karkata ra'ayinsu game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa ayar gaba ta ce alladheena ja'alul qur'ana hizbi sune waɗanda suka mayar da alqur'ani kashi kashi wato suka bashi sifofi daban-daban wasu su ce bokanci ne wasu su ce tsafi ne wasu su ce wato tatsuniya ne wasu su ce taɓin abin nan taɓin aljanu ne kowa ya faɗa abin da ya ga dama wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar al-muqtasimina wasu kuma suka ce al-muqtasimina ana nufin yahudawa yahudawa sune waɗanda suka karkata littafin da Allah ya ba su don haka alqur'an anan ba ana nufin alqur'ani ba ana nufin abin karatu wato abinda Allah ya ba su na wahayi suka zama sun yadda da wani ko ba su yadda da wani ba kamar yadda Allah ke cewa abin nan inda Allah madaukakin sarki ke cewa ma qadara Allah hatta qadrihi iz qalu ma anzala Allah ala basharin min shay kul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan lin nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhuna katira taj'alunahu qaratisa wato abinda Allah ya bawa annabi Musa alayhi salam na at-taura kuna sanya su a cikin takardu ma'ana kuna rubuta su tubdunaha wa tukhuna katira kuna bayyana wasu daga ciki wasu kuma ku koyi wato nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd suna imani da wani sashi su kafirce ma wani sashi saboda haka waɗannan su ne Allah maɗaukakin sarki yake zargi da cewa sun karkata alqur'ani sune alladheena ja'alul qur'ana izin wato sun yarda da wani sashi kuma sun yarda da shi wasu malamai suka ce ana nufin yahudawa da nasara waɗanda suka rika cewa mun yarda da wani bangare na alqur'ani shine abin da ya dace da littattafan da muke da su ba mu yarda da abin da ya saba wa littattafan da suke hannun mu ba saboda haka sai suka karkata alqur'ani wani abin suka ce gaskiya ne saboda ya dace abin da suke tare da shi na taura da injila wani bangaren kuma suka ce ƙarya ne ba su yarda da shi ba wanda Allah yake cewa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu fa yi imani da wani bangare na littafi sannan ku kafirce wani bangare wanda littafi ne duka Allah ne ya saukar da shi ya za ku ce bangare kaza gaskiya ne bangare kaza ba gaskiya ba ne wasu malamai suka ce wannan su ne suka sanya alqur'ani kashi kashi wasu malamai suka ce ai sukan yi izgiri wani lokaci da alqur'ani ma a junansu sai su rika tsokanar junansu wanda ya ce ni na ɗauki bakara kai ɗauki ali imran wanda yake akai kai dau da sai a ni na dauki ma'ida wato suna izgile da alqur'ani suna bayaye da shi to sune Allah yake gaya musu cewa ka gaya musu kai ne gargadin gargadin da kake yi kana musu gargadin azabar Allah ta same su kamar yadda azabar Allah ta samu wanda suka gabata kama anzalna 'alal mustaqimin alladhina ja'alul qur'ana izi wanda suka kanya alqur'ani kashi kashi Allah ya fa rabbika to na rantsi da ubangijin kada nas'alannahum ajma'in tabbas hakika sai mun yi musu tambaya dukkan musu daya bayan daya ubangiji madaukin sarki a wani guri yace za a yi tambaya bal nas'alannal ladina ursila ilayhim wa nas'alannal mursalin waqifuhum innahum mas'ulun wasu ayoyin su nuna cewa za a yi tambaya za a tambayi waɗanda Allah ya aiko da waɗanda aka aiko wa manzanni ubangiji sai ya yi wa kowa tambaya ya tambayi annabawa yawma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu madha ujibtum ranar da Allah zai tara manzanni ya ce wace irin ansa aka ba ku wato kaga akwai tambaya kenan a wasu a wani gurin kuma ubangiji ya nuna cewa babu tambaya fa yawma idza yas'alu an dhanbihi insun wala jinn a wannan rana babu wanda za a tambaya game da laifinsa mutum ne ko aljini to shine wasu suka ce to ya za a hada tsakankanin waɗannan ayoyi da inda Allah yake za a yi tambaya da kuma inda yake ba za a yi tambaya to shine malamai suka ce inda aka ce za a yi tambaya ana nufin tambaya ta zargi tambaya ta tabbatar masa da laifi ba wai tambaya ne yayi bayanin abinda ba a sani ba ubangiji babu abinda yake koya a gare shi ya san komai da haka tambaya ce ta zargi alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana irin wannan tambaya shin me gargadi bai zo muku ba kaga ba wai dan ana tambaye su dan ba san me gargadi ya zo musu ko bai zo musu ba amma dan su tabbatar da laifin da suka yi ubangiji yake tambaya su dan su yi ikrari saboda ka wannan shine su'alut takrir su'alut tawbih tambaya ta kwankwata tambaya ta zargi tambaya ta tabbatar wa da me laifi ne kuma ya tabbata cewa shi bai laifi ne inda kuma aka kore tambaya kace babu maganar tambayi a tambayar aljani ko mutum laifinsa ana nufin babu inda za a tsaya a tambaye shi don ba a san me ya yi ba irin wannan tambayar ta ana so a san abin da ya aikata wannan tambayar ita ce Allah ya kore ma wasu malaman kuma suka ce a ita alkiyama zango-zango ne wato mahabba-mahabba ce nan gurin akwai inda za a yi tambaya akwai inda ba tambaya saboda haka inda aka ce za a yi tambaya gurin tambayar ne inda aka ce ba tambaya gurin da babu maganar tambayar ne amma kano ya amalu game da abinda suke aikatawa din nan ubangiji madaukakin sarki zai musu tambaya ko kuma amma kano ya amalu da suka ce ana nufin game da kalmar la ilaha illallah wanda suke karyatawa suke mata izgili suke karya suke ma wato suke hada Allah madaukakin sarki da wanda suke yarda da shi ubangiji ya ce fadda bi ma tauma
fadda bi ma tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
الله يكفي فاصدح بما تؤمر تفاجئ تذكر أبن دعك أمر شيء كمشي وأعرف عن المشركين فكوت كيف da barin masu shirka inna kafaina kal mustahzirin lalle mu min kitab maka sharrin masu izi alladhina yaj'aluna ma'a allahi ilahan akhar su ne wadanda suke sanya wani abun bauta tare da Allah fa sawfa ya'lamuna to ba da dadewa ba za su sani wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun kuma hakika muna sane da cewa kirjinka yana kuntata game da abin da suke faɗa fa sabbih bihamdi rabbika to kai tasbihi tare da godewa ubangijinka wa kun min as-sajidi ka kasance daga cikin masu sujjada wa abudu rabbaka kuma ka bauta wa ubangijinka hatta yatiyaka yaqi har dahir ya same ka ubangiji madaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya tsaya gaskiya ya fata kai ya faɗi gaskiya komin dacinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna cikin qurayshawa lokacin da aka yi masa wa'izi lokacin da aka saukar da ya ayyuhal mudaddir qum fa anzir ya zauna cikin qurayshawa yana wa'azinsa a goye musulmi suna musulunta a goye duk wanda ya musulunta in yana so zai yi ibada zai yi sallah to sai ya shiga can cikin duwar wasu ya boye tsakanin dutse da dutse ana zai yi sallah ba zai iya fitowa ya bauta wa Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya shi da sahabbansa a cikin darul arham haka suka zauna tsawon shekara uku ko hudu daga baya lokacin da suka yi yawa Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa to ya fito ya fasa kwai ya fito ya tsage gaskiya ya fito ya bayyana gaskiya kowa ya ji Allah ya saukar masa da wannan ayat fasda bi ma tu'mar ka fito ka tsage gaskiya ka fito ka fasa kwai ka fito ka fada kowa ya ji ka fada abinda aka umarce ka da shi abinda aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya da musulunci bayyana da'awa ta islama to ya fito ya yi da'awar ta a fili wa a'rid 'anil mushrikeen kuma ka kawar da kai daga mushrikai wato kai banza da su kada ka damu da abin da suke faɗa maka kada ka damu da sharrace-sharracen su da ƙaryace-ƙaryacen su kai ne kai ta wa'azinka kanka tsaye babu ruwanka da abin da suke faɗa ko suke kulla maka inna ka faina ta mustajibi lalle mu min isan maka da sharrin masu izini wato anan Allah madaukakin sarki yana nuna masa cewa lalle za ka ci gaba da samun ƙalubale Qurayshawa da makiya Allah za su ci gaba da yi maka zagon kasa wannan kada ya sa ya dace ne ka kada ya hana ka bayyana gaskiya ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta gamuwa da abubuwa mun farkon sura ya ayyuha alladhina zil alaihi dhikr innaka la majnun ya kai wannan da aka saukarwa da wannan wa'azi kai mai tabon hankali ne irin waɗannan maganganu Allah yake gaya wa mutum saka da sallama cewa ya kawar da kai kada ya damu da wannan kada wannan su yi masa tasiri yaje ba zai iya sanda sako ba kuma Allah madaukakin sarki ya alkawari cewa zai tsaya masa zai ba shi kariya ya isan masa sharrin masu izini wanda zai yi izini da fatar baki ubangiji madaukakin sarki yace mu za mu tsaya maka mu za mu ba ka kariya akan wannan to ina ga wanda zai ce zai taba annabi sallallahu alaihi wasallama ko yayi kuyayyun gurin halaka shi babu shakka wannan min babu auda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kariya don haka anan Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kada wani abu ya tsorata shi in dai mutum fadar gaskiya ne to ya ci gaba da fada wanda duk kuma zai yi kulle kulle da makarkashiya da makirce makirce je ya yi kai Allah madaukakin sarki shi ne tsaya masa wannan alkawari da Allah yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta tabbata tun a lokacinsa mun ga yadda Allah madaukakin sarki ya ba shi kariya tun lokacin bai da kowa tare da shi ko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sallah Abu Jahl ya zo cikin mabiyan sa cikin abokansa yake cewa duk sanda abin nan waye zai ce duk sanda Muhammad ya zo yana sallan nan tashi in ya tsora goshin sa a kasa waye zai taka wuyan sa kowa ya shiru yace to ni zan yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sallah yayi sujjada Abu Jahl sai kawai ya nufo inda yake gadan gadan da niyyar zai taka wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam sauran Qurayshawa kuma sun zura ido su gari kan Allah can sai suka ga Abu Jahl ya juyo ya tsundumo a guje ya zo ta rija ga wani nafiya ya Abul Hakam ya muku da yace wallahi kawai wani rami na gari a gabana wuta na ci yake wuta na gari tana ci a wani rami wato ganga-ganga shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi wallahi da ya matso da wannan wuta ta ci kuma da mala'iku sun yi kace-kace da shi da mala'iku Allah sun yi kace-kace da shi sai sun kaffa shi uduwan shi mai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ya saukar a cikin suratul alaq kalla inna al-insana la yabgha أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية الله يقول إن هربي هنبا إن بيشد تيس ينسبا لنسفعا بالناصية لذا مكام غاش مفرقة كلا ناصية كاذبة مفرقة كي مكريتها خاطئة ميقنقل فليدع ناديا يكرا ويندبسا سندع الزبان يا مكوزا بكرا وتولايا فكاغو أن إنا تفيناك المستهزئين لو كشن لأصلا ذي القنعة آيات أهد يهرب النبي صلى الله عليه وسلم يجي النبي صلى الله عليه وسلم هرها قولان سا سكا زمي يجي ينا تحاكما شوى شيا في شمام الله صلى الله عليه وسلم a lokacin ya fita ya je Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kubashi zai gamu da gamansa da ya fita aka bar wannan yakin da ya koma wani dan tauri dan tauri irin dan taura da nakan wanda yake rayuwa akan duwatsu shi ya samu ya dinga tunkuyin sa da kai da gamansa sai da ya kace kace da shi ka duba dan tauri ma yana ya zama da karamin Allah sallallahu alaihi wasallam sojan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai tsaya ya kare martaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda in kai ba za ka kare martaban manzo sallallahu alaihi wasallam to akwai masu kare martaban manzo Allah hatta da gobin da take gani a cikin ad-durarul kamila na Ibn Hajar yana bada labari cewa akwai lokacin da wani daga cikin sarakunan Mughal sarakunan Tatar ya zama kirista sai kiristoci suka zo domin su taya shi murna ya shiga addinin kirista saboda sai wani daga cikin kristoci ya rika zagin manzo Allah yana faɗa masa kalmomi masu miyau akwai wani karam farauta daure a gurin sai kawai aka ga ya tsiki ya kawo mu Usman dan cafa da kiyar aka bambare kristan sai wani a gurin yace kai wannan fakaran ya kawo maka cafa ne haka saboda kana zagin manzo Allah sai ce a ba haka bane kawai kare ne miji da izza miji da girman kai ya ga ina magana ina nuna shine ran ya bashi amma ba dan wannan bane sai kawai ya ci gaba da abin da yake ai ba kare ba da karan nan ya kara yunkurowa ya kama shi sai da yake nan bashi kare wannan da kare na ya zama mai kara martabar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam duk wanda zai jada annabi sallallahu alaihi wasallam shine ba zai gada yasa ibn taymiya cikin asarin al-maslul ala shatib ar-rasul yake cewa duk wanda zai ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba dan bada ko da ba a wannan lokacin ba ku sa ido sai kun ga yadda Allah zai sai kun ga irin yadda zai wulaka domin Allah ne yake cewa inna tafaynaka al-mustahzi sai fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikin inna tafaynaka al-mustahzi akwai lokacin da wani kirista ne ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka gaya Ibn Taymiya ya je masa kaca kaca sai aka je aka gaya wa sarki cewa Ibn Taymiya yana so ya tada hankali ya je ya yi fada da wani kirista har aka kama Ibn Taymiya ma aka tsare shi wasu awoyi daga baya aka saki Ibn Taymiya shi kuma wannan mutum wanda ya yi wannan zagin sai ya fita a hanya dan uwansa ya kashe a hanya dan uwansa ya kashe haka ubangiji yake kare martabar manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake zai taba manzo sallallahu alaihi wasallam to kazar ido sai kaga yadda Allah madaukakin sarki zai masa haka nan duk wanda zai izgiri da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bai kai labari wato izgiri da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadari ne dinka hadari ne dinka akwai wanda yaji ya zo majalisan hadisi sai ya ji malamin hadisi yana karanta falalar talibul ilmi wanda ya fita neman ilimi innal mala'ikata la taba'a ibn hatta da talibul ilmi ridan lima yasma mala'iku suna wato shimfida fuka-fukan su ga talibin ilimi domin nuna yarda ga abin da yake sai rika dariya wato kenan yanzu mun fito kan fuka-fukan mala'iku suke tafiya sai yana dariya wato yana ingili da wannan magana har ma idan ya fito wato sai ya rika dan daddaga kafa kawai ka taka in ji musu rauni bana idan da tafiya an kai sai in ji wa malaka su ji malaka da ni to kawai wata rana sun fito yana wannan izgilin wasu tsutsoshi suka shiga kafafuwan dalilin burgunjewa har abada kafafuwan ba su kara aiki ba saboda yayi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam izgil kuna karanta a cikin Bukhari hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake gaya mana ake gaya mana cewa wani mutum yana cin abinci tare da manzo sallallahu alaihi wasallam annabi yana ci da hagu annabi ce sa hannun dama sai ce ba zan iya ba shi kira annabi ce fa mustafa to kada ka iya daga wannan lokacin hannun da shi bai tsara hannu ba ya shanye tunda ya ce ba zai iya sa hannun dama ba sai Allah ya shanye da hannun dama akwai wanda shi ma ya rika yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam abin nan kirista ne yace ya musulunta hadisin sai da cikin bukhari kirista ne yace ya musulunta yazo ya zauna a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya haddace bakara da ali ibrahim har ma an zo da wasu abuwa yana rubutawa kawai sai ya rike ya koma cikin kafiri da ya koma cikin kafiri sai ya rika fadar miyagun manzo sabo akan manzo sallallahu alaihi wasallam kawai sai mutuwa ta zo ta kan masa da ya mutu suka dauke shi hadisin sai na cikin bukhari suka dauke suka je suka binne shi kashi gari suna zuwa suka samu kasa ta soko shi ta furzo shi waje na wani suka zo suka ci a mutumin nan kaga Muhammadu da sahabban sa sun tono shi ko saboda ya suna da bautin sa suka kuma yin lami ne jirfi sama da rijiya suka kuma binne shi kasa ta kuma furzo shi karo na uku suka da suka ce kai kusa nan nan za su yaye shi ba barabi ramin da ya fi wannan suka yi rami mai zurfin da su suka tura shi karo na uku suka samu kasa ta kunu su suka ce wannan abin da ya fi haka duk wanda zai taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ka faina kal mustajib annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi gaban wargi wani sai zai taba manzo sallallahu alaihi wasallam ko zai masa izini ka sa ido ka gani yanzu kwanan nan ake ta ya da sai cewa akwai wani ya ce zai fito ya kona alqur'ani wani shugaban wata coci wata ɗan karamar coci a Amerika saboda wai murna da zagayowar a September 11 to shi qur'ani zai yi bikin sa to yana nan an zo an jinke shi an kama shi an ji an daure shi saboda an same shi ana tuhumar shi da yana safarar kananan yara ana cikin wannan circulating da abin nan sai kuma ga labari ya bayyana cewa an cafke shi wasu wa suka cafke shi ɗan uwansa a nan yana shan a ƙargami ana zarginsa da cewa yana safarar yana fasa ƙaurin ƙananan yara duk wanda zai ce zai ja da Allah ya ne wanda ya ce zai haɗa ga zai haɗe ya ga ta ito karke masa kota don haka Allah maɗaukin sarki shi yayi wannan alƙawarin su kan ba za su daina izgilin ba shi kuma Allah maɗaukin sarki ba zai kare shi ba Allah ce allazina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar wadanda suke sanya wa wani abun bauta tare da Allah fa sawfa ya'lamuna ubangiji ya ce ba da dadewa ba nan ba da dadewa ba za su sani wannan tsoratarwa ce mai tsanani game da dukkan wani wanda zai ja da Allah yayi shirka da Allah yace zai wulakanta sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan sai Allah ya ce wala qanna alamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu kuma hakika mun san cewa kirjinka yana kunci wato kana jin takuruwa da damuwa da bacin rai akan maganganun da suke yi wato maganganun da suke yi na rashin kunya da izgili da ƙaryata ka da ƙaryata alqur'ani da cewa ta tsuniya ne da cewa alqur'ani bokanci ne ko waka ce ko sihiri ne mun san cewa wannan yana damunka fasabbih bihamdi rabbika to kai tasbihi tare da godan ubangijinka wato ka manta da abin da suke yi na yi maka barazana ka ci gaba da fitar da sabon Allah ka dogara ga Allah ka sani Allah maɗauki sarki shi zai tsaya maka shi zai isan maka shi ne mai taimakonka ka shagalta da ambaton Allah ka shagalta da godewa Allah ka shagalta da tasbihi da bauta masa wannan ya sa malamai suka ce duk wanda yake cikin damuwa da kunci to in yana so ya samu maganin kuncin da yake ciki to ya zo ya je ya yi ta tasbihi da tahmidi da sallah shi ne ma'ana fastayu bi sabri wa salah ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun fa za ila salat, duk sanda wani abu ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kama sallah. Don haka duk wanda yake jin damuwa, to maganin damuwa shine tasbihi da tahmidi da ibada, ibada kuma sallah, wannan su ne maganin damuwa. Domin duk lokacin da ka koma ga Allah, to za ka raina duniya da abin da yake cikin ta, za ka ga cewa ba komai bane. Don haka in wani abu ne ka rasa, sai ka ga cewa ai ba komai bane, tunda duk abin nan da ka rasa a nan duniya yake, a nan duniya za ka bar shi. Wa kullu alladhi fawqa turabi turab, don haka wannan ba zai tayar maka da hankali ba, domin yanzu ka halarto da ƙasƙancin duniya a gabanka. Abin da ya sa da kake cikin damuwa, saboda kana ganin girman duniya, kana ganin wata aba ce. To yanzu ka halarta da cewa duniya nan ba komai ba ce, to wannan zai sa sai ka nutsu, ka ga cewa in wani abu ne ka rasa ba komai ba ne. Haka da in wata damuwa ce, in wani abu ne ya same ka na ɓacin rai, to in dai har Ubangiji ya yarda da kai, to kai ka gama samun komai. Idza nilta minkal wudda fal kullu hayyin, ko idza nilta minkal wudda fal malu hayyin wa kullu ladhi fawqa turabi turab, in dai ka ji ka yarda da ni kana so na, to komai ma ni a gurina da sauki ne. Saboda duk abin da ke kan turkan ƙasa, to ƙarshen sa ƙasa. Allah ce fasabbih bihamdi rabbika, kai tasbihi tare da godewa Ubangijinka. Wa kum minas sajidin, ka zamo cikin masu sujjada, wato ka zamo cikin masu sallah, kamar yadda ya zo a hadisi na Nu'aym ibn Ammar, yace ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allahu ta'ala ya ibna adam la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwal an-nahari akfika akhirahu, ya kai dan adam kada sallodi ko sallodi raka'o'i hudu su gagare ka a farkon rana, farkon yini, ni kuma zan ji maka, wato zan dauke maka duk nauye-nauyen ka na karshen yinin ka, wato duk abin da zai dame ka na karshen yinin ka, ka ba mu, ni zan yi maka maganin ka, kai dai kai raka'a hudu fi awwalin nahari. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fa ja'a ila salat, Allah ce wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ka dimanci bautar ubangijinka, wato ka ci gaba da bautar ubangijinka, ka dimanci bautar ubangijinka har yaqini ya zo maka. Yaqini anan shine mutuwa, wato shine dahir, shine yaqini, kamar yadda Talib ibn Abdullah yake cewa da sauran malamai cewa al-yaqinu ana nufin al-maut, kuma wannan shine dalili ya nuna cikin al-Qur'ani Allah madaukakin sarki yana magana akan yan wuta, ma salakakum fi saqar qalu lam nakun min al-musallin wa lam nakun nut'imu al-miskin wa kunna nakhudu ma al-kha'idin wa kunna nukadzibu bi yawm al-din hatta atana al-yaqin, kaga yaqini anan ana nufin mutuwa. Aka ce wa ɗan wuta, menene ya shigar da ku wuta? Suka ce a hakika ba ma cikin masu sallah, kuma ba ma ciyar da miskini, kuma mun kasance muna kutse tare da masu kutse, muna kutsawa cikin ƙaryata maganar Allah da izini, kamar yadda muka ga wasu suna yi. Mun kasance muna ƙaryata ranar sakamako hatta a tanar yaƙin, har yaƙin ya zo ya same mu, wato har mutuwa ta same mu. A cikin sayyid al-Bukhari hadithin Ummu al-Ala, wata mata daga cikin matan Madina, ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya shiga wajen Uthman ibn Maz'un, wani sahabin sa ne da ya rasu, annabi sallallahu alaihi wasallama ya je wajen jana'izarsa, sai ita wannan mata yar Madina Ummu al-Ala sai ta budu baki ta ce rahmatullahi alayka abas sa'id fa shahadati alayka laqad akramaka Allah, sai take cewa Allah ya ji kanka Abu Sa'id, ni dai shaidar da zan maka lalle Allah ya karrama ka, wato ka samu shahada, babu shakka wannan babban mutum ne, sahabi ne, don haka ita tana masa shaida cewa lalle Allah ya karrama shi, wato lalle wannan ya samu gidan aljanna. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ita wa ma yudriki anna Allah akramahu, sai ya fi ta Allah ya karrama shi. Fa qultu, sai ita Ummu al-Ala tace bi abi wa ummi ya rasulullah, faman, tace mahaifina da mahaifiyata, fan sani gare ta ya manzon Allah, waye zai sanar da ni kuwa? Ai babu wanda zai mun wahayi. shine annabi ya ce amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin, shi dai kam yaqini ya zo masa. Kaga anan da yake shi dai yaqini ya zo masa mutuwa, shi kam Allah ya karbi ransa, shi kam yanzu ya ga dahir. Wa inni la arju lahu al-khair, ni ina masa tawon fata na fata na alkhairi, wato yana nuna masa cewa yi masa kyakkyawan fata, haka ake so. Ba yanki kat kice dan aljanna ba. To wannan aya tana daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da ita wa qud rabbaka hatta yatika al-yaqin, cewa ibada musamman sallah wajibi ce ga mutum matukar hankalinsa yana nan tare da shi, matukar yana tare da hankalinsa ga wajibi ne ya yi sallah. Rashin lafiya ba za ta hana ka sallah, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Imran ibn Husayn cewa salli qa'iman fa illam tastati fa qa'iman fa illam tastati fa ala jam, kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba ka zauna, in ba za ka iya ba ka kishin gida, duk a halin da kake kai sallah a haka. Ibn Kathir yake cewa da wannan aya za a iya kafa dalili akan mutanen da suka fankare wa hanyar Allah, mala'ika wasu ne da suke jingina kansu da musulunci, suna jingina kansu da su tufaye ne, amma kuma suna yi wa Allah shishigi, suna yi wa manzon Allah shishigi, suna cewa al-yaqinu ana nufin al-ma'rifa, wato wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, kai bauta wa ubangijinka har sai ka zama arifi, in ka zama arifin billahi to ka daina bauta, saboda kai ka haye gadan kai ka wuce wannan sai dai ka barwa awamun nasu ga magarin mutane, amma kai ba maganar ka bauta wa Allah, don haka in ka zo ba ka ga wani yana bauta yi masa dariya, wannan bai kai ba tukunna. Don haka sun suna cewa idan mutum ya yi wusuli ya kai matakin ma'arifa, shi ne suka ce ita ce yaqini din, to shi kenan dukkan wani ibada da aka fallanta bawa ta faɗi da kansa. Ibn Kathir yake cewa wannan kafirci ne bata da kuma jahilci, yake domin annabawa su da sahabbansu sun fi kowa sanin Allah, sun fi kowa ma'arifa, in kana magana sanin Allah ne babu wanda ya kai su, suka san Allah, suka san haƙoƙin Allah, suka san sifofin Allah da abin da ya cancanci a yi masa na girmamawa, amma kuma su suka fi kowa bautawa su suka fi kowa bautar Allah da nacewa aikata aikin alkhairi, su nace akan aikin alkhairi har zuwa mutuwa. Don haka anan ana nufin al-yaqin, ba ana nufin ma'arifa ba, ka ce ka kai wani mataki da kai ba sai ka bauta wa Allah ba, ana nufin mutuwa. Wannan shi ne abinda Al-Qur'ani ya nuna, shi ne abinda kuma fassarar manzo sallallahu alaihi wasallam ta nuna da kalmar yaqini, ba mu wani matsayi da mutum zai taka ya ce ya fi ƙarfin bautar Allah, wanda duk kaga yana fadar haka sun zindigi ba musulmi ba ne, wanda zai ce shi ya taka matakin da ya fi kuma bauta Allah, yake cewa wai towa zai bauta wa, har ma wani daga cikinsa yake cewa fa'abuduhu wa ya'buduhu wa ahmaduhu wa yahmaduhu, in bauta masa shi ma ya bauta mu, in gode masa shi ma ya gode mu, wato muna kawai dai muna cikin jin bauta ne, shi ya nuna shi masa, wato ba ni ji in baka wani banda muke yi da shi cuɗan nan su dai kan su, kaga wannan kafirci ba ta Annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsayin sa bai daina bauta Allah ba, har Allah ya karɓi ransa, shine ma'anar wa qud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, Allah wala kun kai ka ba mu dajin cewa da dagewa bisa bautarka bauta sahihiya bisa sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wannan ita ce karshen wannan sura, da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka kurkure Allah ya yi mana. Daga ƙarshe wannan ba shi ne ƙarshe ba, saboda kamar yadda kuka sani wannan masallaci majalisa ce ta ilmantarwa da karanta, saboda haka illa iyaka dai shi watan Ramadana yana da wata ruhaniya ta musamman, dan adam yana ƙara jaddada nishadinsa da karsashinsa a ciki kawai, amma in watan Ramadana ya wuce ya kamata dan adam ya ci gaba da abin da yake yi na sauraron karatu da sauraron ilmantarwa, kada ka ce a Ramadana kawai za ka zo ka ji karatu, in Ramadana ya wuce shikenan kun yi sallama sai kuma wani Ramadana, to ka zama wanda bai san Ubangiji ba sai a Ramadana, wasu daga cikin magabata suna tabban li insanin la ya'budu la ya'lamu rabbahu ko la ya'budu rabbahu illa fi ramadan, tir da mutumin da bai san yana da ubangiji ba sai ramadan. Saboda haka ramadan wani lokaci ne da zai kara maka caji, ya kara maka kaimi. In ramadan ya wuce ka ci gaba da abin da kake yi na bautar Allah da sauraron maganar Allah da sauraron hukunce-hukuncen Allah. Saboda haka wannan masallaci kuma na san guri ne da ake karantarwa ala madaris sana, duk kwanakin shekara ana karatu a wannan masallaci. Saboda haka za a ci gaba da raya shi ta hanyar ilimi, ta hanyar karantarwa, ko kuma za ku ci gaba da raya shi ta hanyar halarta. Da ƙarshe, kamar yadda muka saba, duk wanda ya yi maka alfadl, ya yi maka alkhairi, to ka ambace shi ka gode masa. Wannan sunna ce ta musulunci. La yashkurillaha man la yashkurun nas, wanda duk ba zai yi wa mutane godiya bisa ga abin da suka yi ba, to wannan ba zai gode wa Allah ba. Saboda haka za mu bi da godiyarmu ta musamman tare da addu'a ta fatan alkhairi ga wasu mutane, da wasu kwamitoci, da wasu ƙungiyoyi waɗanda suna da ruwa da tsaki wajen tafiyar da wannan aikin alkhairi, da wannan karatu, da wannan majalisi da ake tsawon wannan wata. Wasu an san su, wasu ba a san su, wasu a fili suke, wasu a koyi su, wasu sojojin bayyana akwai na koyi. Dukkaninsu muna miƙa musu godiyarmu ta musamman tare da addu'a da fatan alkhairi. Ba za mu manta ba da shi mai wannan masallaci, wanda ya gina wannan masallaci, Alhaji Muhammad Indini, wanda shi ne sanadiyar wannan alkhairi da yake gudana. Kamar da ba za mu manta da Sheikh Ja'far Mahmud Adam ba, ɗansa da rahama, Allah ya farara rahamarsa a kabarinsa, Allah madaukakin sarki ya sanya waɗannan ayyuka na shi na alkhairi cikin mizanin sa ranar gobe. Yana daga cikin waɗanda suka taimaka wajen haddasa wannan sunna a wannan masallaci. Muna godiya ga gwamnatin jihar Borno, sannan muna godiya ta musamman ga mataimakin gwamna Alhaji Adamu Shaddi mai Yahuda Diban, wanda yadda kuka ga tun da aka fara azumin nan shi yake zuwa har gida ya ɗauko ni. Kuma za ka ga shi yake tuƙo ni da kansa. Babu shakka ba kowa zai yi wannan ba sai wanda ya yarda cewa abin nan da ake alkhairi kuma yana da kuma. Inna ma ya'rifu al-fadl li ahli al-fadl ulul fadl. Duk wanda kaga yana kimanta abu mai kima, wanda ya shiga yana daraja abu mai daraja, to shi ma yana da daraja. Muna masa godiya ta musamman. Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya yi tabayin da zuriyarsa. Allah ya yi masa gaba a lamarin. Kamar yadda muke godiya ga mai girma Shehun Borno da uwar gidan mai girma gwamna Hajiya Fatima Ali Sharif, wacce duk shekara za ta aiko da buhun sukari goma, buhun shinkafa goma wannan masallaci, tun kafin mu huɗu baki mu ce a kawo. Allah ya saka masa da alkhairi. Haka nan akwai Alhaji Khairu Sandari, ɗan'uwa barista Adamu Musa, wanda waɗannan suna daga cikin kusoshin kwamitin wannan masallaci, musamman kwamitin tafsiri na wannan masallaci. Allah ya mutu takaiyar alkhairi. Kamar yadda muke godiyarmu ga Birgidiya Abba Kyari mai ritaya, da Alhaji Maduri Jiya Bama, da mai martaba sarkin Askira, da Profesa Usman Kyari, injiniya Abubakar Isa, injiniya Baba Sanda, injiniya Muhammad Sanda, injiniya Abba Yusuf, injiniya Hassan Sa'idu, Baba Gana Abacha. Su waɗannan suna daga cikin kusoshi waɗanda suke taimaka wannan aikin alkhairi. Mu yi musu addu'a da fatan alkhairi. Allah madaukakin sarki ya biya su, Allah madaukakin sarki ya inganta rayuwarsu, ya sa albarka a cikin zuriyar su da shi. Manyan malamanmu ba za mu manta da su ba, musamman Sheikh Muhammad Abba Aji, Allah ya ji kansa da rahama. Su ne wanda ya fara kururuwa da sautin sunna a wannan jihar. Tun muna ƙanana ba mu san ma menene sunna ba, wallahi muke jin wa'azi muna son. Allah ya ji kansa da rahama. Haka nan wanda ya gaje shi ya ci gaba da yaɗa abin da yake malam na Sheikh Ibrahim Mustafa, shi ma Allah madaukakin sarki ya masa jagora.
Amin.
Haka nan Sheikh Garba Danyaya, Sheikh Abubakar Adam, Sheikh Muhammad Ali Gabciya, Sheikh Ibrahim Muhammad Fadil Abuya, Sheikh Imam na wannan masallaci, wanda yana tare da mu ba dare ba rana, duk kai kawo da shi ake yi, Allah ya saka masa da alheri, da duk sauran malamai na sunna da suke wannan jiha, waɗanda suna tare da mu da zuciyarsu da taimakonsu da addu'arsu. Ba za mu manta da su ba, mu sa su a cikin addu'ar mu da fatan alheri. Haka nan waɗanda suka ɗauki ɗawainiyar ba da tsaro a wannan guri, wanda za mu fara faɗa shi ne Commissioner of Police, ya taimaka da 'yan sanda kullum kuna gani suna ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya da ba wa ababen hawa tsaro. Haka nan Director SS, haka nan 'yan agajin jama'atu Izalatul Bid'a wal Iqama, wanda ga su nan kuna ganinsu sun sha ɗamara, suna jiran ko ta kwana. Akwai 'yan agajin jama'atu Nasrul Islam da man kowa, duk kullum muna tare da su a nan suna taimakawa. Allah ya saka musu da alheri. Ga kafofin watsa labarai bututun sunna da suka riƙa yaɗa abinda su muke karantarwa a nan, suka riƙa yaɗa su gidaje. Mace tana ɗaki a gidanta ta ji ta rediyo ko ta talabijin a jaridansu, Allah ya saka musu da alheri. Akwai NTA Zonal Network Center ta Maiduguri, akwai Barna Radio Corporation BRTV, akwai Peace FM Radio ta nan Maiduguri, akwai YTV ta Damaturu, akwai AIC Kano, akwai DITV ta Kaduna, akwai Radio Jigawa, akwai FM Radio na Abuja, akwai BATV na Bauchi. Waɗanda kusan kullum ana karatu kuma can suna yaɗawa, kuma waɗanda duk suka taimaka wajen tallafawa da dukiyarsu wajen yaɗa wannan alkhairi, Allah maɗaukakin sarki su ma ya yalwata musu a cikin dukiyarsu, ya sanya albarka a rayuwarsu, ya ba su jinkiri mai amfani, ya ba su ƙarfin gwiwa wannan alkhairi na alkhairi da suke yi. Waɗannan su ne sojojinmu na gobe, waɗanda ba a san su ba, su suke biyan kuɗaɗen da ake yin wannan aiki. Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai kwamiti da ƙungiyoyi daban-daban wanda suka taimakawa duk shekara suna nan. Akwai injini masu kwamiti wanda an sani su ne kashin bayan wannan aiki da ake na alkhairi. Akwai Indian Women Committee wanda duk harkar da ta shafi mata kuma su suke tsayawa a kai. Akwai Borno Muslim Consultative Forum, akwai Association of Muslim Public Servants, akwai Islamic Medical Association, akwai Comfort Clinic and Hygiene Services, akwai Madhubi Pure Water, akwai Indian Instant Noodles, Indomie Instant Noodles, akwai Dangote, akwai Good Berry Nigeria PLC, akwai Al Jazeera Bread, akwai Borno Express, akwai Trebo Mentation Kano. Waɗannan dukkan suna ba da gudunmawa a wannan aiki da ake a wannan masallaci a kowace shekara. Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri. Akwai wata mata da ta aiko da 200,000 ta ce kada a faɗi sunanta, to a yi mata addu'a Allah ya saka mata da alheri. Allah ya yawaita mana irinsu. Akwai Alhaji Gremat Rapp, shi ma yana ɗaya daga cikin kusoshin da suke taimaka mana a wannan aiki. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka musu. Allah maɗaukakin sarki, abinda duk muka faɗa daidai Allah ka tara mu a cikin ladansa. Abinda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana, wanda muka ɓatawa ya yafe mana, muna roƙonsa afuwa. Mu kuma duk wanda ya ɓata mana mun yafe masa. Allah ya bada zaman lafiya a wannan jiha da wannan ƙasa gaba ɗaya. Allah maɗaukakin sarki ya taimaki musulunci da musulmi a duk inda suke. Duk wasu fitintunu da rigingimu da tashin hankali Allah ya bada maganin su. Allah maɗaukakin sarki ya ganar da musulmi musulunci na ƙwarai, ya ba su ikon binsa, ya ganar da su abinda yake barna, ya ba su ikon kauce masa. Da wannan ne nake cewa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.